علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورارو السلام عليكم بركم دا ساكي سادوا أتكي واني سابا شر منا فتوي رحمة عندني شيخ بلا كبار نكي غبات الدولة شري أهاني ينزو تارد شيخ مال مم الدكتور شك محمد ثاني ريجي الليمو amma kafin mu tsunduma cikin shirin kamar yanda aka saba zamu karanto masu sauraro lambobin wayar da za a iya samu mu domin aiko mana da sakonnin tambayoyi wato 0807 578 9874 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@gmail.com ko kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com akarmakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna nan kan hadisin Jundub ibn Junada Abu Zar al-Ghifari da Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma wanda Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Jami' daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن وتمنز صلى الله عليه واله وسلم يكي تسوران الله duk inda kake kuma ka bibiye mummunan aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya goge mummunan sannan kai wa mutane mu'amala da kyawawan dabi'u muka ce wannan hadisi ya kunshi gabobi guda uku kowace gaba a matsayin ka'ida take a matsayin wani harsashi na gina mu'amala tsakanin bawa da ubangijinsa ko tsakanin bawa da karan kansa ko tsakanin bawa da ƴan uwansa ubangiji Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake muka ce wannan shine harsashin gina alakar da ke tsakanin bawa da ubangijinsa wato taqwallah tsoron ubangiji tsoron Allah wanda taqwallah din nan muka ce ita ce fi'ilul ma'murat wajtinabul manhiyat wal mudawamatu ala zalika hatta al mamat wato mutun ya aikata abubuwan da Allah ta'ala ya umarce shi da su na wajibi sannan ya bar abubuwan da Allah ta'ala ya hana shi aikatawa na haramun sannan kuma ya dawwama ya tsaya akan wannan har zuwa mutuwarsa akwai hanyoyin da suke tabbatarwa da bawa tsoron Allah wato suke samarwa da bawa tsoron Allah a zuciyarsa waɗannan hanyoyi za a iya dunkule su cikin abubuwa guda biyar abu na farko shine san Allah ta'ala san Allah ta'ala kashi biyu ne akwai san Allah ta'ala mahabba wacce take fardhul lazim farilla ce lazim ne tilas ne a same ta tare da bawa shine bawa ta bawa ya so abinda Allah ta'ala ya farlanta masa yake abinda Allah ta'ala ya haramta masa ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine yake isar da umarnin da Allah ta'ala ya aiko shi da su da shi yake kuma isar da hanin da Allah ta'ala ya aiko shi da su da shi sannan ya gabatar da wannan soyayyar akan karan kansa da iyalansa da kowa ma sannan ya yarda da dukkan abinda Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da shi na addini ya karbi wannan da hannu biyu biyu da amincewa da yarda da mika wuya ya so annabawa da manzanni yayi musu biyayya da kyautatawa yaki dukkan wani wanda yake kin Allah ta'ala da manzansa daga kafirai da fajirai a dunkule wannan shine imanin da yake wajibi a same shi a cikin zuciyar bawa wannan ita ce mahabba wacce tilas ne kowane bawa musulmi ya zama yana da ita a zuciyarsa kafin a yadda shi musulmi ne to akwai mataki na biyu da bai kai wannan ba wannan mataki ne na waɗanda suka yi fintinkau suka yi gaba suka yi fici wajen tsoron Allah shine wannan soyayya ta ƙara hauhawa ta habaka har ta kai zuwa ga san abin da yake na nafila ne ba ma abin da yake na wajibi ba abin da yake na nafila ta kai su zuwa ga kin abin da yake makaruhi ba ma haramun ba da yarda da dukkan abin da Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta na musiba na rashin jin dadi na tsanani bawa ya yarda da wannan akwai matakin cewa wannan abu kaddara ne akwai kuma matakin ar-rida bi qada'illah wanda wannan mustahabbi ne to idan matakin bawa ya kai wannan to babu shakka wannan ya kai mataki na as-sabiqun mataki na al-muqarrabun wadanda suka yi fice suka yi fintinkau wadanda kuma suke su ne makusanta zuwa ga ubangiji idan bawa ya samu soyayya ta ubangiji a cikin zuciyarsa yana san Allah Allah yana san shi to babu shakka wannan Allah ba zai azabta shi ba dan masoyi baya azabta masoyinsa an tambaye wani daga cikin malamai a ina ne a cikin alqur'ani Allah yake nuna cewa masoyi baya azabtar da masoyinsa yace a fadar Allah ta'ala wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wato yahudu da nasara Allah yace sun ce mu ne ƴaƴan Allah kuma masoyansa Allah yace to kace da su falima yu'adhibukum bi dhunubikum dan menene yake muku azaba saboda laifufukanku wato da a ce ku masoyansa ne shi ma yana son ku to masoyi baya azabtar da masoyinsa da Allah ta'ala ba zai muku azaba ba ya rika halakar da ku ya rika saukar muku da musiba iri kamar yadda aka sani a tarihin su abubuwa da damban daban suna jawo bawa san Allah a zuciya wato suna haifarwa da bawa san Allah ta'ala a cikin zuciyarsa abu na farko karanta alqur'ani mai tsarki da kuma tadabburin ayoyinsa to bawa ya rika tadabburin ayoyin alqur'ani yana karanta su ana al-layli wa atrafan nahar da daddare ko da rana abu shakka karanta alqur'ani yana gadarwa da bawa san Allah a cikin zuciyarsa kuma Allah ta'ala zai so shi a dalilin wannan abu na biyu yawaita nafil filu shi ma yana taimakawa bayan mutum ya aikata farali da Allah ta'ala ya dora masa to ya zama kuma yana zuwa da nafil filu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da ya rawaito daga ubangijinsa hadisul qudsi wanda aka fi sani da hadisul awliya hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahih al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wato babu abinda bawa na zai kusance ni da shi inji Allah kamar ya kusance ni da abinda na farlanta masa wato na wajibi sannan Allah ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikata nafil filu har sai na so shi kaga ashe yawaita aikin nafil filu wato yawaita nafil filu na sallah ne na azumi ne na sadaka ne wannan zai jawo mutum ya samu soyayya ta ubangiji kuma alama ce ta cewa shi ma yana son ubangiji ta'ala sannan abu na uku daga cikin abubuwan da suke haifarwa da bawa san Allah a cikin zuciyarsa isaru mahbubatillah bawa yaje yana son abubuwan da Allah ta'ala yake so yana fifita abinda Allah ta'ala yake so da manzansa sama da abinda shi yake so yana aikata abinda yake so yana barin abinda Allah ta'ala baya so wannan yana haifarwa da bawa samun mahabba wato soyayya ta ubangiji a cikin zuciyarsa abu na hudu shine wato tsinkaye da sanya sunayen Allah da sifofinsa tun ya sanya su a zuciyarsa su zama koyaushe yana tunanin su yana halarto su yana jin su a ransa yana kaikawo tsakankanin ma'anonin waɗannan sunaye san Allah as-sami'u ne al-basiru ne ar-rahimu ne ar-rahman ne al-qadir ne al-hakim ne dukkan sunaye na ubangiji yana halarto su a cikin ayyukansa da zai yi duk abin da zai yi duk wani motsi da zai yi ya tuna Allah ta'ala yana jin sa yana ganin sa Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai, Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne, Allah ta'ala mai rahama ne, wannan zai tabbatarwa da bawa san Allah a cikin zuciyarsa. Abu na biyar, dawama wajen ambaton Allah ta'ala a cikin da zuciya da harshe, kuma a kowane yanayi bawa yake ciki. Wato mutum ya zama yana ambaton Allah da harshensa, yana ambaton Allah da zuciyarsa, yana ambaton Allah a kowane yanayi ya samu kansa a ciki, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cewa يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا قوات عند سكي إيماني إذن كوكا حدودا أبو كانغا باتو كسعيا كجاجرشي كدايجي سيتي كأمبج ألا ديوا لعلكم تفلحون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda suke ambaton Allah kiyaman a tsaye suke ko wa qu'udan ko a zaune suke wa ala junubihim ko a shingide suke ko a kwance suke wato a kowane hali suke suna ambaton Allah wanda wannan ita ce sifa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin nan Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane yanayi da yake ciki, wato koda yana cikin yanayin da ba zai ambaci Allah da harshensa ba, to zai ambaci Allah da zuciyarsa. Wato Allah ta'ala baya fakuwa ga farin zuciyarsa a kowane lokaci. Abu na shida daga cikin abubuwan da za su ke haifarwa da bawa san Allah a zuciyarsa, wato tuna ni'imomin Ubangiji da ya yi masa, da kyautatawa da Ubangiji yake masa, da ihsanin da yake masa, da ludufin da yake masa. Babu shakka zukata an halicce zukata akan san wanda ya kyautata mata a zuciya. Kusan wannan shine abin da aka halicce ta da shi, wanda duk yake kyautata mata za ta ji tana son shi. To bawa ya rika tuna cewa Allah ta'ala ya bebeye shi da ni'imominsa ta ko'ina, ta sama, ta ƙasa, ta ciki, ta waje, ta kowane al'amari nashi akwai ni'ima ta Ubangiji, akwai hisani na Ubangiji a ciki. Wannan zai sa ya san cewa Ubangiji shine al-muhsinu ilayhi, wanda kuma zai kara kafa masa, ya dasa masa soyayyar Ubangiji a cikin zuciyarsa. Abu na bakwai shine munajati da Ubangiji, ganawa da shi cikin dare, musamman sulusin karshe, wanda Ubangiji ta'ala yake sauka a sama ta kusa, yana cewa bayansa waye zai yi addu'an ansa masa, waye zai nemi gafarata, in gafarta masa waye zai roke ni in bashi. To munajati da Ubangiji a wannan lokaci yana ƙara dasa soyayyar Ubangiji a cikin zuciyar bawa. Sannan abu na takwas, zama da mutanen da suke son Allah, mutane masu gaskiya cikin abin da suke faɗa na suna son Allah, da kula da irin ayyukansu na yau da gobe, da sa ido a kansu, da koyi da su, da ladabtuwa da irin ladabbansu. Wannan babu shakka zai taimaka wa bawa wajen shi ma ya ga ya kwaikwaye su, ko da kuwa bai kai kamar su ba. Sannan abu na tara, nisantar dukkan wani abu wanda zai iya shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa. Dukkan wani abin da zai shiga tsakanin bawa da zuciyar bawa da Ubangijinsa na saban Allah, na biyayya da shi dan, mutum ya kokarin ya ga ya kauce masa. Sannan abu na goma, wato tunani, tintintini cikin halittun da Allah ta'ala ya yi, halittar sama da ƙasa, teku da duwatsu, da dabbobin ni'ima da na daji, da dukkan wata halitta wacce dan adam yake gani, wanda za ta nuna masa girman Ubangiji da girman ƙudurarsa da ikonsa. Wannan yana taimakawa wajen ya sawa bawa jin soyayya ta Ubangiji a ransa. Shi yasa Allah ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, suna yin tunani game da halittar samai da ƙasa, suna cewa rabbana ya Ubangijinmu ma khalaqta hadha batilan, baka yi wannan halitta a aikin kawai ba, wato a banza ba. Subhanaka tsarki ya tabbata gare ka, faqina azaban nar, ka tsare mu daga azaba ta wuta. Sannan abu na 11, mutum ya rika tunanin abinda Allah ta'ala ya tanadar wa masu son sa, ya rika fata shi ma ya ga cewa ya samu wannan abin da Allah ta'ala ya tanadarwa masoyansa a aljanna na karramawa da ni'ima da na ni'ima wannan zai dasa masa soyayyar Allah a cikin zuciyarsa na 12 shine ya rika kokari da fafutuka da jajircewa wajen yi wa Allah ta'ala da'a da yin ta bisa kamala wato ba haka kawai ya rika yin ta jigari ba a'a ya tsaya yayi hidima ga ubangijinsa ta hanyar bauta masa ta hanyar biyayya gare shi kamar yanda wani ke cewa wa kulli rabbika za hubbin litakhdumahu innal muhibbina lil ahbabi khuddamu wato ka zama mai soyayya ne ga ubangijinka don kai masa hidima domin masoya masu hidima ne ga masoyansu to wannan yana taimakawa wajen samar da ainihin soyayya ta ubangiji a cikin zuciyar bawa fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu sansa so na gaskiya ya ba mu ikon dabbaka abubuwan da Allah ta'ala ya karantar da mu ga abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shi na sunnarsa Allah ya ba mu dacewa
na'am to masu sauraro da fatan dai za a yi aiki tare da lura da irin waɗannan nasuhohi da malam yake a koda yaushe malam tambaya ta farko ta fito daga Abdullahi Arma yace akwai wasu idan ana salla in an yi raka'a daya sai su ki dagowa sai sun dan zauna tukuna shin menene hukuncin yin haka
to watakila yana nan jalsatul istiraha abinda malamai suke cewa jalsatul istiraha wato dan takaitaccen zama da masallaci yake yi tsakanin raka'a ta daya da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu idan sallace mai raka'a hudu wannan dan zama da zai yi bayan ya dago daga sujjada ta biyu kafin ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyu malamai suna kiran shi jalsatul istiraha jalsatul istiraha ta tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin malik ibn al-huwairith wanda yaje ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kwanaki yaga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ya kuma zo yana koyar da mutanansa sallah a cikin irin wannan koyarwar yakan yi wannan zaman yace kuma haka na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi haka nan jalsatul istiraha ta tabbata a cikin hadisin Abu Humaid As-Sa'idi wanda shi ma ya kwatanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban wajen sahabbai sun kai 10 yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ganshi yana sallah to ya kasance in yayin ya dago daga sujjada ta biyu zai tafi raka'a ta biyu yakan dan zauna dan takaitaccen zama sannan ya miƙe tsaye ya kuma gaya musu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yana sallah to wannan ita ce jalsatul istiraha cikin malamai kamar Imam Shafi'i na daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa mustahabbi ne idan mutun yayi abada zubata daga cikin farillan sallah ko rukunnan sallah ko wajiban sallah abinda za a ce in mutun bai yi ba ko ba shi da sallah ko sallar sa shi mutan garda wannan duk baya daga ciki idan mutun yayi to ya zo da wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama idan mutum bai yi ba za a ce sallar shi ta samu matsala ba idan kana bin limamin da yake yi yake yin wannan zama to yana da kyau kai koyi da shi a nan kai zama idan kuma baya yi yana da kyau kai ma ka hakura kada ka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi kadai an ajiye liman ne dan a rika koyi da shi kaga yana daga cikin tamamul qudwa tamamul ihtimam wato cikakken koyi shine kai abinda liman yayi ka bar abinda liman ya bari wanda ba shi da alaka da cika da rukuni ko ainihin wajiban sallah kuma musamman idan abin ya kasance annabi yayi kuma ya bari kamar jalsatul isra akwai inda bai ba shi yasa zaka ga ba duka waɗanda suka yi nuna sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ne suka ruwaito ba wanda yake nuna cewa a wasu lokuta ne akwai malaman da suke cewa sai da ya tsufa ne yayi wannan saboda tsufa amma wannan magana ba ta da dalili mai karfi duk da cewa wasu sun fade ta saboda haka yin da rashin yin duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma akwai sanda bai yi ba don haka kowanne mutum yayi ba a cewa yayi laifi wannan ita ce watakila kake tambaya akai na'am
sai tambayar Musa Salisu yace shin malam ana iya rama raka'atayil fajr idan mutum bai samu damar yi ba
dan mutum bai samu damar raka'atayil fajr ba saboda ya shigo liman ya tayar da sallah ina ka'ida ta shari'a idan aka tayi da farilla to babu kuma sallar nafila kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa idan qimatus sala fala salata illa almaktuba idan aka tayi da sallah to babu wata sallah sai wannan da aka farlanta wato sai wannan da take ta farilla a wata riwayar idan qimatus sala fala salata illa allati uqimat idan aka tayi da sallah to babu wata sallar da za a yi ta nafila sai wannan da aka yi wa iqama kaga idan mutun ya shigo masallaci sallah asubahi ya samu an tada sallah ba daidai bane kamar yadda wasu suke yi sai su ce ai ana dogon karatu wala su tsaya can bayan masallaci su yi raka'atul fajr sannan su zo su juna da liman wannan kuskure ne sun saba ma wucin doka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta cewa indai an yi iqama ana wata sallah ta farilla to kada a tsiri wata sallah ta nafila sun saba ma wannan dokar haka ba su kyauta ba abinda zaka yi shine ka shiga ayi wannan sallar asubahi da kai sannan daga baya ka dawo sai ka sallaci wannan rak'atul fajr din da take wuce maka wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana wannan sallar raka'a biyu yake cewa asubuhu arba'an sallar asubahi ce ta koma hudu ne sai ya ce a'a ai bai sallaci rak'atul fajr ba tace yanzu yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan wannan saboda haka wannan ya halatta idan mutum bai samu ya sallace ta ba bayan an gama sallah asubahi sai ya sallace ta ko mutum ya tashi bayan an gama sallah zai yi sallar sa to yana iya yin rak'atul fajr kafin ya sallah asubahi din mutukar dai ba ya kula cewa lokaci zai fita ba in ya kula cewa rana za ta fito kafin ya gama sallar rak'atul fajr to ba zai yi ta sallace ta ba amma in dai har ya samu zai iya sallatar ta kuma ya salama asubahi ba tare da sallar asubahi din ta kubuce ba to sai yayi
na'am sai tambayar Aliyu mai turare rijiyar lemo yace mallam idan mutun yana bin liman sai liman yazo inda zai ce sami Allahu liman hamida to me ya kamata mamu yace shin zai ce sami Allahu liman hamida ya hada da rabbana walakal hamdu ko kuwa zai ce rabbana walakal hamdi ne kawai
to idan mutun yana bin liman idan liman yace sami Allahu liman hamida annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin al-musi hadisin Abu Huraira yake cewa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd idan liman yace sami Allahu liman hamida to sai ku ce rabbana walakal hamd wannan yasa wasu malamai suke cewa shi liman ga abinda aka ce zai ce sami Allahu liman hamida duk da shi ma an yadda ya ce rabbana walakal hamd shi kuma mamu zai ce rabbana walakal hamd lokacin da ya ji liman ya ce sami Allahu liman hamida wasu malamai kamar Shafi'iyya da Suyuti yana da wata risala akai na tsammanin sunanta daf'ut tashni wa fi mas'alati at-tasmi' cewa idan liman ya ce sami Allahu liman hamida mamu ma zai fada ba wai ba zai fada ba sai dai yaushe zai ce rabbana walakal hamd shine wanda hadisin Abu Huraira yake magana ba wai yana kore maganar mamu yace sami Allahu liman hamida sai saboda ya tabbata a cikin hadisin Musa'i salatin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi sannan idan ka dago daga ruku fa idza rafa'ta ra'saka minar ruku fa qul sami Allahu liman hamida annabi yana koya wa al-musii salatihi wanda ya sallar sa ba daidai ba hadisin Rifa'a ibn Rafi Rifa'a ibn Rafi annabi yake ce masa yake ce wannan mutum da ya sallah ba daidai in ka dago daga ruku'u sai ka ce sami Allahu liman hamida suka ce wannan koyarwa ce ta shafi kowa da kowa annabi ya ce da shi in kana mamu kakka ce sami Allahu liman hamida bai ware masa tsakanin sallarsa shi kadai da tsakanin sallarsa tare da liman ba wannan ta nuna cewa shi ma yana fada sami Allahu liman hamida amma kuma bayan fadar liman kuma sami Allahu liman hamida zai ce rabbana walakal hamd wannan shine abinda hadisin Abu Huraira yake nunawa watakila wannan maganar tana da karfi musamman ma idan muka dubi umumin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'u yakan ce rabbana wa sami Allahu liman hamida sannan ya ce rabbana walakal hamd yana fadar duka biyun to tunda yana fadar duka biyun kuma yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi anan ba tare da ya bambace tsakanin mamu da liman ba to ya kamata abin ya zama ga kowa. Sai dai kawai mutum ba zai ce rabbana walakal hamdu sai bayan ya ji sami Allahu liman hamida salima. Wannan shine abin da hadisin Abu Hurairah ya kara tabbatarwa. Saboda mas'ala ce mai sauki da akwai sabani mai karfi na malamai. Wasu suna ganin idan ma mu yana bin liman to zai takaita ne akan rabbana walakal hamdu ba sai ya ce sami Allahu liman hamida ba. Wasu kuma suna ganin zai hada duka biyun. Saboda haka in ya hada duka biyun yayi daidai. In kuma ya takaita akan rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu to babu komai a cikin wannan. Kaga matsalar tana da sauki. Ko dai ya hada ko ya fadi rabbana walakal hamdu din ita kadai wanda ni a fahimta ta ko abinda na fi karkata gare shi shine ya hada din biyu yafi ya takaita akan rabbana walakal hamdu din kawai.
Na'am. Sai tambayar da take cewa menene hukuncin yin nuni a cikin sallah, shin ya halatta?
To idan da bukatar da za ta yi nunin babu komai. In har akwai bukatar da za ta sa mutum ya yi nuni din, tunda komai a cikin sallah mutum baya yin shaka kawai ba tare da wata dalili ba, don duk wata haraka, duk wani motsi wanda baya daga cikin aikin sallah to akan so masallaci ya kudi ya nisance shi don ya samu tamamul itminan, wato ya nutsu sosai a samu cikar wannan nutsuwa din. Amma akwai bukatar a yi nunin, babu laifi dan an yi. Kamar yadda ya tabbata hadisin Anas cewa da je yana cikin jami'ar Tirmidhi cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sukan shigo su yi sallama, ko yakan shigo shi Anas ya yi masa sallama sai yake tambaye sai ya yake mayar maka da ansa, sai ya ce yana mai min da ansa bil isharati bi yadihi, yayi nuni da hannunsa, wato ya daga hannunsa alamar cewa sallah yake kuma ya ji sallamarsa. Annabi yana yin wannan, yayi ishara da hannunsa. Kaga anan akwai ishara da hannu, nuni da hannu a cikin sallah, amma saboda bukata ba haka kawai yayi nunin ba, sai yayi haka ne domin sallamar da aka yi masa. Sai wasu malamai suke cewa masallaci yana ansa sallama shi ma, amma ta yaya zai ansa sallama? Suka ce bil isharati bi yadi, yayi nuni da hannunsa, wannan shine ansa sallamar sa. Saboda haka da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ansa sallamar wanda yayi masa sallama yana sallah. Kaga anan an samu nuni. Bai hadisin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune, sahabban sa suka tsaya, fa ashara ilaihim an yajlisu, sai ya nuna musu cewa ku zauna da hannunsa. Kaga anan ichi ma nuni ne a cikin sallah, amma saboda bukata. In akwai bukatar ai nuni din shikenan, amma ba kamar yadda wasu kuma suke yi ba. Kaga mutum yana sallah a kofar kantinsa, idan an zo tai an taya wani abu an daga, sai ya riga nuni da hannunsa, wai yana ko nuna kudin ko ya dunkule yatsunsa cewa naira 50 ko naira 5, yana nuni da yatsunsa irin a dauka aji, a dauka aji kudin. Kaga wannan ciniki ne yake yi kuma a cikin sallah, wannan ya mace ya wuce nuni, ya fita daga sha'anin harkar ibada ya koma sha'anin harkar duniya, ya fita daga cin kasuwar lahira ya zo na cin kasuwar duniya kuma. Wannan bai dace ba a sallah. Wai za ka ga wasu mata in suna sallah wani yaro ya shigo yana son wata bukata, sai a nuna masa ya sa ai kudin ya dauka. Kaga an koma ciniki, wannan bai dace ba. Saboda haka in har akwai nunin din to ana yin shi ne inda bukata ta kama, ba kuma cikin harka ta duniya ba, harka ta kasuwanci ko wani abu irin wannan.
Na'am. Sai tambayar Abdullahi mazan kware yake cewa mallam ayi min karin bayani akan hukuncin yin sallah da takalmi.
To sallah da takalmi wato jaiz ne, halal ne, matukar takalmin yana dahiri ne, wato ba najasa a cikin sa. Matukar takalmin ba shi da najasa, sannan kuma ba za ka cutar da masallata ba, sannan ba za ka kawo datti a masallaci ba. Wato dole a yi mura'atin waɗannan abubuwa, a kula da waɗannan sharuɗa. Na farko a san cewa ja'izi ne, wato halal ne, ba wajibi ba ne, ba tilas ba ne, ɗaya kenan. Na biyu, idan babu izaya ga musalli, ba za ka cutar da masallata ba, ya zamana kana tattaka su da takalmi. a cikin sahu. Na uku ya zamana ba za ka kai wata dotti ko kura cikin masallaci ba, musamman a yanzu da ake shimfide masallaci da carpet aka ana share shi a gyara shi, kaga ba za ka je ka shiga da takalmin ka ba, watakila ka biyo cikin layi da tabo da wani abu ka zo ka sassa akan carpet ka ce za ka yi sallar takalmin ka. Idan waɗannan sharuɗa duk suka cika, wato sallah kake a fili babu shimfida, kuma ka tabbatar da takalmin ka zahiri ne ba ya da najasa, kuma ba ka cutar da kowa ba, to ja'izi ne dan mutun yayi. Wannan ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin Sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad da kikkiawar salsala. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da takalmin sa, sahabbai sun yi sallah da takalmin su a bayan sa, suna yana cikin sallah sai suka ga ya cire takalmin, sai su ma duk suka cire. Bayan an gama sai yake cewa ya akai kuka cire takalmin ku, sai suka ce ya rasulullah mun ga kai ma ka cire takalmin ka ne, ra'aynaka alqaitani alak fa alqainani alana, mun ga ka cire ka aje gefe guda mu muka cire. Sai ya ce ai Jibril ne ya gaya masa cewa, malaika Jibril ne sanar da shi cewa akwai najasa a kasan takalmin sa, shi yasa ya cire. To sai ya ce da su idan ɗayan ku ya zo masallaci to ya duba, wato ya zo masallaci ya duba kafar kasan takalmin sa, idan babu najasa a ciki to yayi sallah da takalmin sa. Wato ya nuna masa yin sallah da takalmin babu komai, amma da sharadin ya tabbatar da cewa babu najasa a jikin su. Akwai hadisi a cikin Sunan Abi Dawud shi ma hadisin Sa'id ibn Yazid al-Azdi wanda yake cewa ya tambaye Anas ibn Malik a cikin Sahih Muslim, yake cewa ya tambaye Anas ibn Malik akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alai, qala na'am, shi manzo Allah yana sallah da takalmi, Anas ibn Malik yace eh. Wannan tambayar tana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma yana yi ba takalmin, da a ce ko da yaushe yana yi da takalmin ba zai ma zai zama abu ne shahararre da kowa ya sani, to amma har ta kai ana tambaya irin wannan ya nuna cewa ba ko yaushe ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa takalmin sa ba. Akwai hadisi har ila cikin Sunan Abi Dawud, hadisin Shaddad ibn Aus da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu fini alaikum وخالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، صلوا في نعالكم وخفافكم وخالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. كوي صلى تاكل منكو كسابا ويهود ونصارى كوي صلى تكين تاكل منكو دخفنكو كسابا ويهود ونصارى دومي سباسا صلى تاكل منكو خفي. وانا ديس شداد ابن أوس ينا تكين مسند إمام أحمد كيكيا وسلسلة abinda yake nuna ba wajibi bane. Hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana cikin Sunan Abi Dawud wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza khala'tana 'alayka fala tu'zi bihi ghayrak, idan ka cire takalmin ka, wato ka zo sallah ka cire takalmin ka, to ka aje shi inda ba za ka cutar da wani ba. Kaga ashe kenan sa takalmin ba wajibi bane, inda sa takalmin ba wajibi bane Annabi zai ce in ka cire takalmin ka ba. Saboda haka dole ne kai mura'atin abubuwa da muka faɗa. Na farko ka tabbatar da takalmin mai tsarki ne, mato ba najasa a jikin sa. Na biyu ya zama na ba za ka cutar da waɗanda ka samu kuna sallah da su ba. Na uku ya kasance ba guri ne shimfiɗaɗɗe ba, za ka je ka sanya kura ko ka sanya wani datti a gurin, domin shi kansa wannan zai shiga karkashin cutar da su masallata din. Na hudu kai mura'atin gurin da kake, ta yi guri ne wanda yake akwai jahilai waɗanda ba karatu suka yi ba kuma ba su san hukuncin ba, kaga ka zo kai sallah da takalmi anan zai saka cewa kare ni Allah, da har ka zo gaban sa kana sallah da takalmin ka, wani ma zai iya ce maka ai Annabi Musa Allah ya ce wa khala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa, ka tuba takalmin ka, yi maka hujja da wannan tunda shi bai san waɗannan hadisai da suka tabbata cikin waɗannan littafai na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To irin wannan sai ga ta haifar da fitina, idan mai rawar suka rika yi sai ga mutun ya je masallaci ya ce sai ya shiga da takalmi ya yi sallah, ana ta kokowa da shi ana ta rigima har ta kai ai doke doke. Kaga anan me yake so ya tabbatar kari kace yace yana so ya tabbatar da wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ya haifar da kuma abin da yake fitina ce. a ka'idar musulunci baka bai halatta ka kawo tarnaki da husuma a cikin mutane ba dan saboda tabbatar da sunna wace ba wajibi ba abin nan kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa maslaha ta haduwar zukata at-ta'aluf ta'aluful qulub haduwar zukatan mu'minai wajibi ne tare da cewa wannan abinda zaka yi kuma mustahabbi ne bai kamata ka keta wajibi ba saboda mustahabbi to dan haka yana da kyau a kula da wannan musamman matasa da suke karatu ya kamata su san komai yana da mahallinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ka'aba an gina ta ba bisa qawaid Ibrahim ba ba dan mutananki yake cewa Aisha wallahi anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la hadamtuha wa la ja'altuha ala qawaid Ibrahim yace ba dan mutananki yana nufin Quraisha ba su dade da shiga musulunci ba to da sai in ce a rushe Ka'aba a dawo da ita a gina ta kan harsashin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gina ta akai to amma duba da cewa basu san ba za su fahimta ba Annabi ya hakura da aikata wannan bai yi ba duk da cewa yin hakan shine yafi rashin yi amma saboda wannan maslaha din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari to irin wannan suna nan da yawa a cikin musulunci kamar lokacin da munafikai suka matsalan ba wajen cutar da shi da cutar da iyalinsa da cutar da sahabbansa har wasu daga cikin sahabbai suke cewa Rasulullah ka kashe munafikan nan mana Annabi yake cewa to kuna so ne mutane su rika hira cewa Annabi yana kashe sahabbansa tunda su za su ga cewa sahabbai ne tunda ga su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana fita sallah da su ana fita jihadi da su ana komai da su duk da cewa gashi Allah ya hukunta cewa wa mahum bi mu'minin to amma mutane ba lalle su fahimta ba to wannan maslahar ta kada a kawo wa mutane wata mummunar fahimta Annabi ya hakura da wannan din to dole ne a rika lura da irin waɗannan maslaha ta hadin kai da fahimtar juna da zaman lafiya tafi maslahar dabbaka mustahabbi ko sunna musamman ma guraren da ba a fahimci wannan ba akwai kissa da Abul Abbas al-Wanshirisi ya faɗa a cikin littafin sa Miyarul Ma'rif cewa wani ya shiga ƙauye tun wani lokaci mai nisa ya shiga ƙauye ya je shiga masallacin su da takalmi yayi sallah suka kashe shi kaga jahilci kaga abin da ya jawo kokarin tabbatar da sunna ya jawo an yi kisan kai an zubar da jini saboda haka wannan yana da kyau a yi la'akari da shi lokacin da ake kokarin tabbata wata sunna na'am
to ma sauraro ana sauraron shirin fatoyi rahama daga nan gidan rediyon rahama farin cikin al'umma akan mita 97.3 a zangon FM tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani rijiyar lemo kada amanta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta kan lambar waya kamar haka wato 0800 578 9874 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com tambaya ta gaba ta fito daga Abdullahi Badamasi Buci yace shin ya halatta a yi alwala a cikin ban daki
to duk gurin da ba najasa ne a cikin gurin ba laifi da mutun ya alwala musamman ban dakuna na zamani aka gurare ne kalkal inda ake ba hayar ma zaka samu musamman ba anan take zama ba ruwa ne za a sa mata ta tafi wani guri daban to dan haka dan mutun ya alwala anan ba komai dama abinda ba za ka yi gurin da yake najasa ne ka tsaya a cikin najasa kai alwala za ka iya tashi da najasa ma a jikinka baka sani ba amma gurin da yake kalkal ne da abinan dinsa ba komai dan mutun ya alwala
na'am sai tambayar Muhammad Jamil Hotoro yace menene ingancin hadisin da ke cewa a dinga karanta suratul kahfi a duk ranar juma'a
akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafiza 10 ayatin min awwalikum min akhir suratul kahfi aw sima min fitnatid dajjal wanda duk zai kiyaye wato ya haddace ya kiyaye ayoyi 10 na farko a wata ruwaya na karshe na suratul kahfi Allah zai tsare shi daga fitinar dajjal wannan hadisi sahihi ne a cikin sahih muslim tabbatacce ne na karanta ayoyin farko ko ayoyin karshe na suratul kahfi yana taimakawa wajen mutum Allah ta'ala ya tsare shi daga fitinar dajjal koda Allah zai kaddara bayyanarsa yana da rai akwai riwaya wacce tazo da cewa wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah zai haskaka masa, zai sa masa haske tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'ar. Man qara'a suratul kahfi yawmal juma'a adaa lahu adaa Allahu lahu nura ma bainal juma'atayn. Wannan hadisin hadisi ne da aka rawaito daga Ibn Umar, akwai shi a cikin Sadrak na Hakim, akwai shi a cikin Sunan Nasa'i, amma da yawa daga cikin malamai sun ce hadisi ne mauqufi ba marfu'i ba, sun furajja har da janibin waqfi cewa magana sahabi ce ba marfu'i bane. Marfu'in shine wanda yake cikin Sahih Muslim, wanda shi kuma bai kayyade da cewa ranar juma'a ba. Saboda ka karin ranar juma'a kamar yadda wasu malamai suka tafi kan cewa shazini bai inganta ba. Saboda ka dan karanta suratul fatih kahfi kowane lokaci, wannan babu komai kamar yadda kake karanta kowace Qur'ani, kuma sannan zaka samu wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din, duk da cewa hafiza din zai iya daukan ma'anar kiyaye ayoyin ta hanyar haddace su da kuma dabbaka abubuwan da suka kunsa, ba kawai ka haddace su da baki kana faɗa ba, sai kuma ya daukan ma'anar haddar, duka biyun zai iya dauka. To abinda dai muke so a fahimta anan shine karanta suratul kahfi din wani abu ne da yazo a cikin sahihi abin nan Sahih Muslim, amma kayyade abin da ranar juma'a kawai, wannan akwai ja game da ingancin hadisin.
Na'am, sai tambayar Mansur Janguza yace shin kamar karfe nawa ne mutum zai iya yin sallar nafilal shuruq?
To ai baka iya irin wannan, baka iya cewa karfe nawa, wanda dukkan salloli baka iya cewa karfe nawa ne lokacin sallah kaza, saboda abin yana caccanza daga lokaci zuwa lokaci. Lokacin sanyi ba daidai yake da lokacin zafi ba, fuduwar rana da faduwar ta ana samun bambanci, ana samun tazara na lokaci, don haka ba a tambayar lokacin sallah da karfe nawa. Salatul shuruq, sallar shuruq ita ce sallar da mutum yake bayan rana ta hudu ta haske, shine ma'anar shuruq din. Shuruq din shine haskenta bayan huduwar ta, ba'da tulu kuma za ta yi shuruq, bayan ta bullo ta yi wannan fatsifatsin kuma za ta yi haske. To da zarar ta yi hasken, to daga wannan lokacin ne. Saboda haka ita ranar ake kula da ita ba lokacin ba, lokaci zai kasance bayan sallar asubahi da minti 30, wani lokaci minti 40, wani lokaci kasa da haka. Saboda haka mutum zai lura ne da huduwar rana da kuma haskenta, kada ya yi sallah lokacin da rana take da fatsifatsin da take wannan jajajajan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a wannan lokaci, dan daidai wannan lokaci ne masu bautar rana suke mata sujjada. To bai kamata musulmi ya kwaikwayi su ba ta hanyar yin sujjada, ko da cewa Allah yake yiwa, amma kada ya yi kamancecenia da su, shi yasa sai aka hana. Amma da zarar ta fudo ta yi fari ta yi haske, to sai kin daga wannan lokacin mutum zai fara salatu shuruq. Salatu shuruq ita ce dai sallar duha din da ake faɗa, sallar walaha, kuma lokacin ta yana zarcewa har zuwa gabanin ko har zuwa zawali. Da zarar rana ta yi zawali kuma azhar ta yi, zan shiga kuma lokacin sallar azhar. Na'am.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wadda ta fito daga Nura Khamis, yace idan mutum ya rasu da yaushe ya dace a raba gadansa a shari'a?
To gado iri-iri ne, akwai wanda zai bar dukiya yar kankanuwa ba takara ta karya ba, kaga wannan daga an gama jimami ana iya zuwa kowa a bashi haƙƙinsa, saboda man dukiyar ba ta da yawa, ko kuma dukiyar da sai an tsaya an tattaro ta ma an yi lissafin ta an gano dago kaza dago kaza, to wani lokaci wannan yakan dau lokaci kafin a gama tattara dukiyar ma har a zo a yi batun rabawa. Ba dai a so bayan an gama wannan kuma a jinkirta abun, domin jinkirtawa zai iya kawo ficincinu da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin su magada din, ko kuma a samu wani ya zama azzalimi ya rika sai da kadarar kadan kadan yana cinye kudin saboda ganin shi ne babba, ko kuma da tsoransa ake ji, ko shi ya san inda kadarorin suke wasu ran ba su sani ba, shi yasa ake kokarin a raba don kowa ya samu haƙƙinsa. Dan da zarar aka ce mamaci ya rasu, to dukiya ta koma ta magada, saboda haka dukkan wani wanda yake da haƙƙin gadar wannan mamaci, to yana da haƙƙi cikin wannan dukiya gwargwadon yadda Allah ya kasa ya bashi. To kowa a bashi kasansa, wannan yana taimakawa wajen a samu fahimtar juna da kwanciyar hankali. Wasu sukan ce ai ba za a raba ba, saboda haka sai ai ta zama a haka, ga dukiyar ana ganin ta dankare amma ba za a raba ba. A ce ai wani daga cikin manyan yace shi zai rika jure dukiyar, to anan kuma da tafiya ta yi tafiya, to sai ka ji korafe-korafe na ta shigowa, domin anan an saki koyarwa ta addini. Don haka matukar dai aka gama dukkan wasu shirye-shirye ta yadda dukiyar za ta rabu cikin sauki, to a raba. Amma ba za a iya cewa ko bayan matuwarsa da kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku, wannan ba za a iya sa wannan lokaci ba, saboda dukiyar tana samun bambanci tsakanin mai akwai da wanda baya da shi, da wanda kuma yake da shi ɗin wani na tashin da yawa, wani nashin kuma ba yawa da yawa, za a iya gano su cikin ɗanƙanin lokaci kuma a zauna a raba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa shin malam barawo na iya zama taki kasancewarsa wanda ya dau haƙƙin mutane a kansa?
Ai babu wani wanda ba zai iya zama taki ba, wato taki yana nufin mai tsoron Allah. Matukar mutum zai tuba ya cika sharuɗan tuba duka, ne zai tuba ya cika sharuɗan tuba. Sharuɗan tuba shine yayi nadama da na sani akan abin da ya riga yayi a baya, sannan yayi alƙawarin ba zai sake ba, sannan ya bar wannan da yake ciki, wato in yana cikin wannan laifin ya bari, yayi nadama akan wanda ya wuce kuma ya alƙawarin ba zai sake yi ba, ya zama da gaske yake har zuciya. Wanda yayi haka to ya zo da sharuɗa, in akwai wani abu da ya dauka na wani, to ya kokari ya mayar masa da kayansa in ya san inda yake, in bai san inda yake ba dai ya kokari shi dai ya raba kansa da wannan abu, ta hanyar ya bayar da shi sadaka ko ya aiwatar da wani aiki na al'umma da kuɗin in bai san masu shi ba. To wannan shine abin da yake kan mutum, in yayi wannan ya zama mai gaskiya a gurin Ubangiji ta'ala yana karɓar gafara, fa inni ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ubangiji yana cewa ni mai gafara ne ga dukkan wanda yayi imani yayi aiki na kwarai sannan ya shiryu. Dai kai imani kai aiki na kwarai ka shiryu, Ubangiji yana gafarta maka. Allah ta'ala yana cewa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Ubangiji shine yake karɓar tuba daga bayansa. A wata ayar ya sifanta kansa da cewa shi mai karɓar tuba ne, qabilut tawbi. Shi mai karɓar tuba ne, ghafir dhanbi wa qabilut tawbi. Mai gafarta zunubi ne, mai karɓar tuba. A wani gurin Allah ta'ala yana cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku fitar da kauna daga rahmar Allah. Ya ku waɗanda suka yi wa kansu suka wuce iyaka, kada ku fitar da tsammani ko kauna daga rahmar Ubangiji. Lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya, wato ga wanda ya tuba Ubangiji yana gafarta masa zunubansa duka. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle shi mai karɓar tuba ne, mai jinkai. Saboda haka Ubangiji yana karɓar tuban bawansa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yughayyir. Allah na karɓar tuban ɗayan ku in ya tuba matukar bai zo gargara ba. To in ya zo gargara ana kokarin cire masa abin nan, kokarin cire ransa, to anan ne Allah ba zai karɓi tubansa ba. Inna at-tawbatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu tawwabar rahim. Wa laysat at-tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladzina yamutuna hum kuffar ulaika atadna lahum 'adaban alima. Ubangiji yace yana karɓar tuba ga waɗanda suka aikata mummunan aiki sannan suka tuba. Ubangiji yana karɓar tubansu. Amma mutanen da suka yi tabarga suka yi aika sannan kuma suka dawo suka sai da mutuwa ta zo wa ɗayansu, wato ya zo gargara sai ce shi yanzu ya tuba, to wani Allah ba zai karɓi tubansa ba. Ko wanda ya mutu yana kafiri, to shi ma wani Allah ba zai karɓi tubansa ba. Saboda haka dan mutum ya taɓa yin sata matukar dai ya tuba, ya gaskata Allah cikin tuban nan tashi, sannan abin da ya san ya sata ya kokari ya mayar wa masu shi, to wannan Allah ta'ala zai abin nan zai karɓi tubansa, ba abin da zai hana.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, idan mace da namiji suka sadu ta hanyar da ba ta aure ba, shin ya halatta su yi aure a tsakanin su daga baya?
To na farko dai wajibi su san cewa sun yi wa Allah laifi babba, don Allah ta'ala yana cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kada ku kusanci zina, ba ma kaku yi kakkama ku kusance ta, domin zina alfasha ce kuma tafarki ne wanda ya muni. Saboda haka su san cewa sun saba wa Allah, sun yi wa Allah ba daidai ba, kuma abu ne da zai tabbata cikin kundin littattafansu na ayyukansu in ba su tuba ba. Haka su yi nadama, su yi da na sani, su zubar da hawaye, su yi istighfari, su nemi gafarar Ubangiji akan abin da suka yi. Don galibi masu irin wannan tambayar sai ka ga magana aurensu suke yi, in sun mun yi kaza kaza ya auren mu, wato ba sa tuna cewa sun yi wa Allah laifi, a auren sun suke so su ji yana nan, in yana nan shikenan ba wata matsala. Har da cewa kafin ai auren kun shimfida wani abin da Allah ta'ala ya hana, kun yi aikata wani abin da Allah ta'ala ya hana, kuma Ubangiji ta'ala yana nan ya rubuta, kuma zai tambaye bawansa akan wannan. Ku yi nadama, ku tuba, ku san cewa kun yi wa Allah ba daidai ba. Sai maganar kuma aure, zina ba ta wato haramta aure tsakanin mutum da wanda akai da wanda ta yi zinan da wanda ya yi zinan da ita, wannan baya haramta aure tsakaninsu, illa iyaka dai bayan sun tuba ta yi istibra'i na haila ɗaya, ta yi istibra'i wato tabbatar da cewa ba ciki, sannan sai ta sai su yi aure. In kuma har rashin sani ya sa sun yi auren ba tare da istibra'in ba, a nan ba a cewa auren bai yi ba, don istibra'i ba daidai yake da idda ba. Mun sha faɗa ba istibra'i ba idda ba ne, istibra'i ana so ne kawai a san kubutar mahaifa. To don an yi aure ba a yi istibra'i ba, ba daidai ba ne a ce auren ya lalace, ko a ce zaman zina suke, ko zaman lalata suke, ko ‘ya’yansu ba ‘ya’ya ba ne na shari'a, wannan duk kuskure ne, ba daidai ba ne. ‘Ya’yansu suna nan na shari'a, in sun samu sun istibra'in, shi in ba ta yi istibra'in ba har aka yi auren, shi kina auren yana nan. La iyaka dai su ta yawaita istighfari a cikin rayuwarsu, don Allah ta'ala ya gafarta musu abin da ya wuce na abin da suka yi na laifi.
Na'am. Sai tambayar Abban Aisha ya ce, malam menene hukuncin turare a gurin ya mace budurwa?
To da budurwa da wacce ba budurwa ba, hukuncin ɗaya ne, matukar dai za ta sashi ta fita. In a gida ne tsakaninta da mijinta, in mai aure ce, in budurwa ce, cikin ‘yan uwanta, muharramanta, danginta na kusa wanda haramun ne su aure ta, don ta sa turare, ko cikin ‘yan uwanta mata, wannan babu wani abu. Amma mace ta sa turare tana ƙanshi ta fita, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yana cewa idan mace ta sa turare ta wuce gaban mutane, to shaitan zai yi istishrafa hashaitan, shaitan zai makalkale mata, domin ta zama wani tarko nashi ne ya farauci zukatan mazajen da za ta gitta ta gaban su. Don duk da ta gitta, to turaren nan ƙanshin sai ya tashi zai ja hankalin waɗanda suke nan. Saboda haka in ma da can hankalinsu baya kanta, da zarar sun ji wannan ƙanshin za su daga kai su rika kallanta. Saboda haka wannan bai dace ba, sawa'un budurwa ce ko matar aure ce ko bazawara ce, hukuncin duk ɗaya ne, ba bambanci. Don haka in mace a cikin gidanta take, a cikin waɗanda suke muharramanta, ko a gurin mijinta da ‘ya’yanta, ko a cikin ‘yan uwanta mata zalla, don ta yi amfani da turare ba wani abu. Amma in har fita za ta yi, ta yi tafiya, ta shiga mota da akwai wanda suke ba muharramanta a ciki ba, to haramun ne ta sa turare.
Sai tambayar Musa Birmin Zungura ya ce, malam wace addu'a ake yi bayan an karanta tahiyya a sallah?
To akwai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya gama tahiyya, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yakan ce Allahumma inni a'udhu bayan yayi salati ga annabi, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnati al mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al masih ad dajjal. Annabi ya kasance yana neman tsarin Allah daga waɗannan, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnati al mahya wa a'udhu bika min fitnati al masih ad dajjal wa a'udhu bika min fitnati al masih ad dajjal. Annabi yakan yi wannan addu'a, kuma yakan ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu, mutum ya zaɓi addu’ar da take tana ba shi sha’awa, wato yake da buƙatarta. saboda in mutun ya gama tahiyya yayi wannan isti'aza din to yana kuma yadda damar yayi addu'a da abinda duk yake da bukatar sa a rayuwarsa amma kamar yadda muka sha fada sharadi addu'ar ya zama da larabci zai yi ta kada mutun yana sallah bayan ya gama tahiyya kuma ya rika addu'a da Hausa ko da wani yare da larabci ba wannan kuskure ne da wasu ke yi sawa'un sallar farilla ce ko tanafila duk ɗaya ne ba daidai bane in har ba zai da bai da larabcin da zai roki Allah da shi ko bai haddace wasu addu'o'i da suke na larabci ba sai ya hakuri sai ya gama sallah yayi sallama nan ma ya halatta ko bayan sallama ne yayi addu'a ya roki Allah bukatunsa to anan sai yayi yaran da yafi kwarewa a kansa muna babu ko babu wata matsala ko da kai ta addu'ar bayan tahiyya akwai dama ta mutun ya zabi addu'ar da take ba shi sha'awa a lokacin yayi ta ba ta kure shi da wasu addu'o'i aka ce sai su kare aka yi dai ba thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i ajabahu saboda kai zaba addu'ar da yake ganin yana da bukata ko yana sha'awa sai yayi Allah ta'ala zai saurara addu'a sai karba masa
na'am tambayar FA Darma yake cewa malam menene matsayin gashin jira da wasu matan ke sawa a musulunci
to duk wani abin da mutum zai yi canza halittar da Allah ya masa haramun ne a musulunci biyayya ce ga shedan wanda ya daukar wa Allah ta'ala alkawari na sai ya halaka bayan Allah in banda masu ikhlasi masu tsarkake bautar su ga Allah masu tsarkake zuciyar su ga Allah la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah haka shedan ya dauki wadannan miyagun alkaura gaban ubangijin sa ce la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda lalle sai na samu wani kaso na daga jikin bayinka to sai na samu kaso na wadanda zan halakar dan mu tafi jahannama tare da su la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wala udhillannahum lalle haqiqa na rantsi sai na batar da su wala umanniyannahum na rantsi haqiqa sai na jefa musu gurace a zuciyarsu wala amurannahum fala yubattikunna adhanal anam sai na umarce su na sa su rika tsaga kunnuwan dabbobi irin wanda suka rike a jahiliya sai ayi wa dabba alama a ce wannan dabbar ba za a hauta ba za a hauka dora mata kaya ba ba za a yanka ta a ci naman ta ba dabba ce da aka ware wa gumaka ce sai na sa su sun rika yin wannan ce wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma sai na umarce su sun rika canza halittar Allah to irin halittar da Allah ya musu sai sun rika fito da tsurfa iri ta su kawo wani canji da kuskurima cikin irin halittar da Allah ya musu saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa matar da take sa wani gashin da ba nata ba dan tunawa mutane ita mai gashi ce ko take ainihin alwashim take shasshewa ko a jikinta ko a fuskarta da wacce ake yi da wacce ake yiwa ko take gyara gashin gira a kankare shi saisaye shi Annabi ya ce Allah ya tsine mata ko kuma ainihin take yin wushiriya ta ƙarya kankare haƙuri dan mace ta ce tana da wushiriya alhalin Allah bai ta da wushiriya ba tun farko amma ta kankare dan ta samu wannan wushiriya Annabi ya ce Allah ya tsine mata a ƙarshe sai ya ce almutaghayyirati li khalqillah waɗanda suke canza halittar Allah wato Annabi ya faɗi me yasa Allah ya yi musu wannan tsinuwar ya ce saboda suna canza halittar Allah saboda haka yana da kyau mata su fahimci cewa ba daidai bane su rika yin wasu abubuwa da Allah ta'ala ya hana dan neman kwalliya me ya amfanin ki kwalliya anan a lahira kuma ta tashi a cikin tsinannu waɗanda Allah ta'ala zai ce ayi jahannama da su Allah ya kiyashe mu
to ma sauraro anan muka ka ƙarshen shirin namu na fatoyi rahama na wannan rana da aka kafin mu karkare shirin zamu kara maimaito lambar wayar da za a iya samu mu domin aiko mana da sakonni wato 0800 5782 9874 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama @gmail.com ko kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo da kuma wanda ya sada mu da ku wato Bashir Sarki Abdul Qadir ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yaddar Allah.